gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masu san kaye game da siyasar tattalin arziki sun ce kusan dukkanin tarakun da suke zama garkuwa ta ci gaban yankin arewa an rusa su zuwa ga matakin da arewacin Najeriya ke zaman kare a karofi ta fuskar mulki da samun jin kai dalilin jagororin siyasa. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi umarni da kakkausar murya ga ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya kan cewa lallai su tabbata kafin watan Disamba wannan shekara sun kawo sahihan asusun ajiyar kudaden su ko kuma dai su fuskanci hukunci. Majalisar dokokin jihar Kano ta tsige shugaban masu rinjaye labaran Abdul Madari sakamakon zarginsa da kawo cikas game da ayyukan majalisar da ma haɗin kan tafiya tare tsakaninta da bangaren zafarwa. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi barazanar daukar kwakwaran mataki kan hukumomi da ma'aikatan gwamnatin tarayya muddin suka gaza wajen kasa kawo sahihin asusun ajiyar su da aka tantance kafin watan Disamba wannan shekara. Shugaban majalisar ta dattawa Sanata Ahmed Lawan shine ya fayyace wannan umarni a zaman majalisar na wannan talata da ta gabata lokacin da ya buƙaci lallai kwamitocin da aka dorawa alhaki su tabbata sun bi diddigin ayyukan hukumomi da ma'aikatan gwamnatin kamar yadda ya dace, inda ya ƙara da cewa duk wanda yayi kunnan kashi wajen kin kawo wannan sahihin asusun ajiya kafin wancan wa'adi ya cika kuma ba tare da wani kwakwaran dalili ba, to lallai zai fuskanci matsala a lokacin kasafin kuɗi na gaba. Wannan dai yana da alakar kai tsaye da batun wakilci da kuma yi wa jama'a hidima a mulkin siyasa, wanda a yanzu ake hasashen cewa abubuwa sun gama sauyawa daga irin kamun ludayin shugabannin dauri da suke da kyakkyawan tunani game da makomar kasar nan, tunda an rawaito cewa a wancan zamani na shugabannin jiya da suka samu shaidar jagorancin kwarai har jirage Najeriya take da su, gabar da Saudi Arabia ba ta da kokwalli daya. Mahankalta ma sun ba da shaidar cewa tun bayan komawar Najeriya kan tafarkin mulkin demokradiyya, salon mulkin da ake yi a kullum samun sauyi yake yi zuwa ga tafarkin lalacewa muddin da za a yi alƙalanci ne ta bangaren yi wa jama'a hidima. Wata kilkinan an saki layin amana ne da jin kai ga talakawan, tunda dai bayanai sun gabata su kansu shugabannin yanzu sun samu gata da kulawa koda a fannin ilimin su, amma yanzu kaso mafi rinjayen su an gano cewa sun gaza wajen bada makamanciyar wannan kulawa ga talakawan da suke mulka. Mukalla lamarin ma ga mahanga ta arewa da irin rawar da shugabannin bayan suka taka, sa Abubakar Tafawa Balewa da irin su sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, ajanda ko kuma dabantaccen tsari ne a rubuce zamanin su ta fuskar irin yadda ake son Najeriya ta kasance zuwa wasu shekaru masu yawa a nan gaba, ba ma a maganar shugabannin baya bayan nan irin su Marigayi Umar Musa Yar Adua, wanda shi ma aka gano iya waɗannan ajandodi bakwai wato manufofin mulkin gwamnatin Sadiya ya rada wa suna da 7 points ajanda da Allah ya bashi tsawon rai kuma sun tabbata, to da ba lallai muga arewan da muke gani a halin yanzu ba. Ko da yake dai wasu daga cikin masu tsinkaye ma sun dade da fito da bayanin cewa tunda aka yi ku a shekarar 1966 kudin nan mara tushe ballantana makama zamanin mulkin Sisar Daunan kenan, tun daga nan aka hargitsa kasar nan ta sauka daga layin mulkin jama'a domin jama'a, wanda kuma in dai ba wata kudurar mai duka ba samun gyaran sai yadda ta yi. Shin wai amma menene sillar samun wannan koma baya ne cikin sha'anin mulkin na siyasa da kuma ake gwada demokradiyya? Masana siyasar tattalin arziki irin su Amanullahi Ahmad Muhammad na da tsokaci.
Duk wata al'umma ko wani yanki ko wace iri ce a duniya akwai gabobi ko kuma abin da Bahaushe yake cewa pila ko kuma a Turanci mu ce filoli, wanda waɗannan turaku ko ba gane ba su za su ci al'umma ta ci gaba. To turakun nan sun kai guda 10, amma mu akalla a kasar mu dauki guda 7 ɗan uwa. Guda 7 ɗin nan duk yankin arewa da talakan arewa an karya mushi wannan pila. Filoli na farko an karya mushi tattalin arzikin sa, na biyu an karya mushi addinin sa, na uku an karya mushi zamantakewan sa, na hudu an karya mushi ilimin sa, na biyar an karya mushi siyasar sa. To in ka duba duk waɗannan filoli ko kuma turaku sune za su sa a samu abin da ake cewa human and economic development na cigaba na al'umma to babu su duk kuma abin da ya kawo wannan na fada maka shine rauni na shugabanni da kuma shugabanci na arewa yanzu mun mutumin arewa dan uwa an mushi zikidir sannan kuma an makantar da shi
to amma ai wannan watakil za iya cewa ga dajiyar matsala ce wadda ta samu asali watakil tun ma fara mulkin demokradiya
shine nake fada maka ai in ka duba daga 1999 zuwa yanzu dan uwa shekara 20 kenan makafi ne suke jan makafi to ina kaga zamu ji
kamar yaya
shi na fada maka saboda bala'i da talauci da rashin tsaro an makantar da mutumin arewa shi kuma mai jagoransa wanda sune shugabanni sun makance da san abun duniya da hadama da babakere da san zuciya da san kai to
ka fada ma an ce akan bawa al'umma shugabanni da daidai ita ne baka jin cewa su kansu al'ummar a gurbata suke
wannan magana wani lokacin za ka ga daidai take wani lokacin ba daidai take ba dan uwa kar ka manta arewacin kasar nan yanzu muna da rayayyun shugabanni guda hudu wanda suka yi mana shugabanci muna da rayayyun joji sun kai hudu muna da mataimakan shugaban kasa ina zuwa guda biyu muna da national security advisors a arewa sun kai biyar muna da IG sun kai biyar muna da manyan professorship muna da manyan sojoji amma yau abu guda daya shine magana tsaro ya gagari mutumin arewa maganar ilimin sa maganar arzikin sa dama ba a magana
inda sakacin wadancan mutane da ka lissafo a wannan
duk a yankunan kasar nan ka dauki southwest ka dauki southeast ka dauki northern Nigeria baki daya wanda guri ne ya fi lalacewa a yau zaka ga baki daya wanda Allah ya ba su mulki hanni a ciki a shekara 20 din nan bai mai wa arewacin kasar nan adalci ba dan uwa
amma gashi kuma gwamnatin next level tana kokari da fafutuka ganin cewa lalle arewacin Nigeria sun shage iskar yanci da samun wadannan abubuwa na cigaba
to ka fada mun yau abu guda daya siyasanci ko bangaren tattalin arziki ko bangaren ilimi kowane bangare na fada maka yau wanda zai kawo al'umma cigaba wanda mutumin arewa ya amfana da shi babu ina fada maka saboda na fada maka muna da abin da ake cewa selfish ko angry leaders wannan ita ce ta kai mutumin arewa kasa yanzu ya rasa ma inda zai sa hakarkarin shi kwanta
kenan ina mafita
mafita shine talaka ya gane kansa amma a wannan bala'i a wannan musiba talaka ba zai gane kansa ba shi Allah rahimi ne ina tabbatar maka ko ba dade ko ba ji da ba sai ya fito da mutum daya a cikin arewacin kasar nan wanda zai kai mutumin nasira mu dai ci gaba da addu'a
amanallahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin manazarta siyasar tattalin arziki a Najeriya wannan dai magana ce mai fadi wanda nan gaba zamu ci gaba da dubawa amma kafin hakan wata kila hasashe da nazarin amanallahin yana kan layi idan an yi la'akari da kalaman su kansu mabiya jam'iyyar APC dake mata hidima irin su Alhaji Mato Bangare dake cewa ba duka aka tare aka zama daya ba a sha'ani na mulki tunda dai shugaban kasa dake mulki a yanzu ya turututa
mai girma shugaban kasa shi kadai ne har yanzu yake akan hanya a mutanen nan da muka zaba domin shi yana yin aikin sa tsakani da Allah ba bambanci amma mai girma gwamna ina so in ga maka gaskiya mu masu kaunar ka ne amma dalili saboda kaman irin su da tabafa din nan da kuka tsane su irin su da Taliman dan Maliki mutanen nan Najeriya nan kana cewa kwankwaso mai girma tsohon sanata kun alherin da aka yi masa baya fada kai ma abin da aka yi maka ba ka fada
kai tsaye mutumin jihar Kano da yake ta nuna soyayya a gare shi menene gagarumin abu da aka yi masa wanda zai gani yace Buhari ne masa
akalla mutum ya kai 20 wanda aka biya appointment a nan jihar Kano
amma me ya amfanar da al'umar jihar
kuma wannan ya rage nasu ku da biya amana amma shi da tabafa buci ai shi ya saya masa form miliyan 23,500
babu dai aikin gwamnatin tarayya da dan Kano wanda zai gani kai tsaye ce ga abin da aka yi masa
maganar Buhari ko ba ka san sa zaka ce yayi
dan saboda ya bada mukamai mutum miliyan nawa ne a jihar Kano wadanda kuma aka diba aka ba su nawa
dalibai gahi suna cin abinci kullun rana yana ba su abinci
wannan shirin aikin gwamnatin jihar
daga baya gwamnatin jiha ta shigo shirin sa ne
kana so ka ce kun da daga rakiyar shi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan
ba dawowa muka yi ba ina so ne in ga masa gaskiya babba buci dinnan da ya saya masa famu dinnan miliyan 23,500 bai kamata ba duk motsin duniya ya turo mutane su rinka cewa babba buci yau gashi
amma dama ya sai masa fam din ne saboda irin wannan ranar ku zo ku ne masa gorin cewa ya sai masa
dan yayi kusha kulanci bangaro ne da shi ya bashi ya bayar wa yaran su wani mukamman ne
Alhaji Mato Bangare kenan guda cikin dattawan siyasa a jihar Kano sai dai kuma a lokacin da Mato din ke wannan lafazi shi kuwa Shehu Isa Direba ya liko yana ganin dole ne fa a yaba wa gwamnatin jihar Kano sakamakon irin matakan da yake dauka a fannin inganta harkokin ilimi
abubuwan da mai girma gwamna yi a ƙarƙashin jagorancin Professor Shehu din nan sai dai ai musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kare gaban su ya kare bayan su kuma isaka musu da abin da suke yi
kana ɗaya daga cikin masu magana da yawun shi a shugaban jami'ar ne ta Wudu
ina cikin mutanen da zan tallata abin da gwamnati na ta yi dan al'umma ta san cewa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan harkar ilimi ba ta da sa'a
aka ce wai tun da Ganduzen ya hau mulki har ka zuwa wannan lokaci babu fenti ko da na naira 10 a cikin wannan makarantar
dalilin da yasa na bayyana kenan. Yanzu bari mu baka misali, akwai kudaden accreditation miliyoyin kudi na sababbin kwasa-kwasai da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sa mata hannun wannan professor. Professors kwaya daya ne a wannan jami'ar. Professor Shehu nan yaje itarar, amma yau an wayi gari ana da professor sama da 60 a jami'ar nan. Sannan akwai ma'aikata yan temporary sama da mutum 248 wanda mai girma gwamna Isa Hale aka maida su ma'aikata na dindindin. Sannan aka samar da sababbin ma'aikata akalla sun fi mutum 500 a wannan jami'ar. Kuma gwamnatin jihar Kano ce take biyan kudaden wayannan ma'aikatan.
Kudaden da take biya babu kuma wani gini a zahiri ko kuma kayan koyo da koyarwa da ɗaliban za su ce madalla da su.
Iyayenmu da suka shude a gindin bishiya ma sun yi ilimi, kuma harkar ilimi da ma sai dai mai tsoron Allah shine zai yi ta, domin abu ne da ido baya gani, sai dai a rinka ganin sakamakon alherin.
Wato me yasa ake kalubalantar a su shugabannin jami'ar ana cewa suna karkatar da kudaden ta hanyar da ba shi ake bukata ba?
Shi mai girma professor abinda duk dan kwankwasiya yake kallon sa cewa yayi tsayuwar daka ya taimaka gwamnatin Ganduje ta dawo.
Shehu Isa Dareba dan jam'iyyar APC a jihar Kano. Sai dai kuma shehun na wannan kalami ne a gabar da masu san a gyara ke bada shawarar hanyoyin da za a inganta harkokin na ilimi, tun bayan bayyanar wasu matsaloli da aka gano suna neman kawo cikas ga manufar ilimi kyauta, a cewar matashin gidan Sardauna da Gawuna Awal Waro.
Wasu ƴan kwankwasiya su ringa shiga cikin ma'aikata malamai na gwamnati suna nuna musu yadda za su takile wannan tsarin. Wannan ba a jihar Kano ba, kuma ina kira ga babban murya duk mutumin da muka ji labari ko wani shugaban makaranta ko wani waye ma na kowace makaranta a faɗin jihar Kano, mun zuba wakili ba za mu bari ba, mutum zamu dismissing ɗinsa, domin wannan tsari ne na cutar da al'umma jihar Kano, tsari ne na ruguza gwamnatin jihar Kano. Amma akai kuka san waɗanda suke maganganu akan shi wannan ilimi kyauta ƴan kwankwasiya ne, su ne makiya a jihar Kano, domin mu yanzu a jihar Kano bamu da ƴan adawa. Baka ganin shugaban jam'iyyar PDP ga baki daya ya dawo cikin tsarin jam'iyyar APC, san haka muke ga ma babu adawa kiyayya ta jihar. Amma wannan ilimi kyauta din wai da can mutane suna cewa ba ku shirya shi bane ba, kuke cewa za ku bayar
duk abin da kake tunani mai girma gwamnatin jihar Kano ya riga yayi akan harkar ilimi kyauta. Kuma kira ne ma ga shi shugaban makarantu bai daya Dallami Hayo yayi sa idanu, domin akwai labarin da yake zo mana a kwanan nan qualifying za ta fito, akwai wata cuwa da su wasu malamai da muke jin labari za su yi su rike qualify din
kai ka sani
da mutane. Ina ga ma kunnuwan mu abu da yake sanda ma muke kiyayya ga gwamnati aka dora mu ake kamfera muke baza kunnuwan baratana. Yanzu da muka shigo duk wani abu na ga mu a jihar Kano sai dai makiya babu adawa.
Awalu Waro mai zane kenan guda cikin matasan gwamnatin Ganduje a Kano, watakil domin dakiye duk wata barazana ga harkokin ilimin da kuma ƙara ƙwarin gwiwa ga dalibai, yasa shugaban karamar hukumar Nasarawa Honorable Lamin Sani a yankin sa ya dauki mataki na bayar da kyautar keke ga daliban da yafi kowa hazaka, tare kuma da kyautar jakka ga daliban da suka fi kowa tsafta.
Abin da ya kawo wannan makaranta shine ba kawai mu ji labarin ba, tunda za a iya kawo mana wannan rafon din a ofis, a'a mu zo da kanmu mu zaga aji mu shiga mu ga yanayin yaran da ake koyarwa, mu ga yanayin inda ake koyar da su da makamantansu. Abu na uku, mun yi taro mu raba kaya wanda mai girma gwamna ya bayar wanda za a dinga koyarwa da su. Za mu gani a ajujuwa ana amfani da wannan kayan kamar abin da aka bayar rula na teacher kamar kaza da kaza, yaya yanayin amfani da wannan kaya yake, ana amfani da kayan ko kuma a'a ba amfani da su, ko kuma menene tsarin da ake yi wajen tabbatar wayanka. Muna fata a wannan makaranta kamar yadda iya ta faɗa, na bada umarni a zabo mana yaro wanda yafi kowa kwazo a cikin wannan makaranta. In Allah ya da akwai keke sabo fil na to da shi zan bashi kyauta. Haka na a zabo mun wacce tafi kowa tsafta a mata da wanda yafi kowa tsafta a maza, su kuma zan basu jakunkuna na makaranta sababbi su ma domin a karfafa musu.
Honorable Lamin Sani shugaban mulki na karamar hukumar Nasarawa. Shi kuwa Umara gyaɗi-gyaɗi daga Taroni ya leko yana bayyana cewa daman tun da dadewa sun sha faɗi cewar siyasar gidan Ganduje'iyar gwamnatin Kano irin ta gidan Honorable Hafiz Kawuce da ke wakiltar wannan yanki nasu a majalisar tarayya.
Dama kokarin su a ga ya za a yi a gina al'umma, a kawo abubuwa da al'umma za su amfana ta bangaren koyar da sana'o'i da sauran abubuwa.
Wannan irin abubuwa shi gidan Hafiz Kawu din yake da kasa ya saje da na gwamnati.
To a kwanan nan dai an rarraba form ana jiran akwai na mata abubuwa da za a koyar da su sana'o'i iri daban-daban. Yanzu dai nan ba da jama'a ba insha Allah abubuwan za su zo za su bayyana a cikin karamar hukumar Taroni
da gwamnatin Kano. Wannan irin abubuwa ake yi da har za a iya cewa ana samun cigaba?
Eh, wato ita gwamnatin jihar Kano abubuwa abubuwan da zamu ce ana ci gaba insha Allah a cikin satin nan ta karkashin councilan mazaban mu Alimadu yayi kokari ya shiga ta hannun Murtala Salangaro akwai street light wanda tun a lokacin Rabi Musa Kwankwaso akwai wani ti amin da ya kokari yazo ya saka su amma ba a ba da haske ba to yanzu ta sanadin councilan an shigar da abun za a kawo inji nan ba da jima ba a cikin satin nan ko sati na gaba insha Allah muna sa ran gidi babban layi za ta koma Dubai saboda haske da zai
da can gwamnatin bata yi muku irin wannan ba shi yasa ba ku gano siyasa tana yin ranci gaban al'umma ba
a'a gwamnati dama ai tana yin abubuwa iri daban-daban yanzu dai kira dai da muke dada karai da Allah muna kira da mai girma gwamna a dada kara kula da councilan mazaban mu sannan kuma muna kira ga mai girma gwamna hanyar unguwa uku wacce ta tashi ta tafi ta fita ta tafi ohoho tora limawa mai girma gwamna a taimaka al'ummar yankin nan sun taimaka sun ba da gudunmawa kuma ci gaban al'umma ne ake da bukata to mai girma gwamna ana fatan wannan abin zai tabbata a cikin wannan shekarar sannan ina mika wa Comrade Ahmed Dauda Lawan murna bisa samun mukami da yayi
Umar Gadi-gadi dan siyasa a yankin karamar hukumar Saroni da yake kalaman nasa ya rufe da batun samun mukami ga matashin yankin su Ahmed Dauda Lawan daga gwamnatin ta Kano shi ma shugaban jam'iyyar APC na wannan karamar hukuma Muhammad Idris mun ji shi yana bayyana jin dadin sa da samun wannan kujera ga haziƙin matashi dake da kishin al'umma
muna munna da godiya dangane da abin alheri babba da mai girma gona ya mana wannan karamar hukumar Taroni wanda ya ba danmu mai suna Kumar Ahmed Dauda Lawan babban matsayi akan ayyuka a wannan karamar hukuma wanda yake cikakken matashi mai hankali kuma mai nutsuwa wanda ya ba mu gudunmawa sosai a wannan karamar hukuma ta Taroni dangane da abubuwan da muka shiga na harkokin zabe tun lokacin ma da ba a shiga ayyuka daban-daban ba yake aiki a wannan karamar hukuma har izo mun kama aiki da shi ga dangane a wannan karamar hukuma yana taimaka mana kwarai da gaske muna godiya ga dukkan al'umma na wannan karamar hukumar Taroni dukkan shugabanni na mazabu da shugaban kurewanin caucus da shugaban da local government da dukkan masu mukaman mu chairman na local government na mulki da kuma ban shugaba wanda yake wakiltar mu a tarayyar Najeriya da kuma Abu Fie wanda yake secretary na scholarship dukkan su muna mika godiya ga mai girma gwamna dangane da irin wannan karin abubuwa da muka samu a karamar hukumar Taroni muna godiya da mai girma gwamna dangane da soyayya da ake nuna mana tun farko da aikace da aka yi zamu dan mai yasa manaja
Alhaji Muhammad Idris kenan shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Taroni nan gaba kadan zamu shiga batun tsige shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin Kano amma kafin nan bari mu je ga wata ziyara daga mayyar kungiyoyin yada angijan gwamnatin Gandujiya suka kaiwa Honorable Sagir Sadisu Buhari wato DG na hukumar bincike da tattara bayanai ta gwamnatin Kano
a labarukan da muka karka samu irin abubuwan da kake hankalin mu ya kawo kan wannan ma'aikata ya tabbatar da cewa mai girma gwamna ya aji gurbi a inda ya kamata domin duk mutumin da yake son ci gaban jihar Kano zai ji dadi da irin abubuwan da kake kuma muna karfa fakka akan ka cigaba haran da muka yi na waliman mai girma gwamna muka yi wani abu muka zabo mutun shida wanda kana cikin waɗanda muka karama a wannan waje domin na farko mi maka godiya domin su waye suke fito da ayyukan da gwamnatin ma za ta farin jini su waye suke kokarin da mutane za su gamsu cewa ba an zabe mu bane muna dima mu kujera kuma wannan office naka muna da labaruka wuri-wuri da inda kake ziyara to haka muna fatan ka cigaba da abin da kake saboda muhimmancin ka muka ga ya dace mu biyo ka har office domin mu taya ka murna mu kuma baka certificate kuma mu godiya mai girma gwamna da irin wannan mukami da ya baka kuma ka rike amana kake aiki lillahi fillahi
raba bakin Kabiru BBC da lan sai maka ji shi ma Honorable Sagir Sadisu Buhari na yin nasu tsokacin kan yin abubuwa akan daidai cikin lamura na siyasa
yawanci mutane ba san ma abin da nake tani ba san ma baiwar da Allah ya mana ba a Kano ba ya zancan wai dan gwamna ya ban DG ba ko dan wani abu Allah subhanahu wataala shi yake ba da mulki ga wanda yaso da karba ga wanda yaso Dr. Abdullahi Umar Ganduje lokacin da ya fara neman gwamna 1998 ne sannan already ma shi yana civil service ya gama komai yana mu'amala da sojoji ya ga komai ya aiki a FCDA ya yi abubuwa kala-kala a federal government sannan yana commissioner ma a lokacin sannan sai ya ce yana neman gwamna da PhD sa da commissioner nasa da mu'amala sa da military da menene da menene sai Allah ya ce a ba kai za ka yi benz ga wanda zai yi gwamna ya fito nema fa kuma ya ci zaben ba bai ci ba ya ci aka juye zaben dan shi cewa ya ma sake zaben aka ce a'a saboda mutum ne mai biyayya ga na gaba da shi a lokacin akwai na gaba da shi da yawa suka ce ya hakuri ya ce ya hakura ya san Allah ne yake ba da mulki ya ce ya hakura aka ce ka zo kai deputy gwamnati na ji mu je ai suka zo suka ta mulkin nan da Kwankwaso ba taba jin kansu ba saboda yayi da mulki na Allah ne ba shi ya bawa ba Kwankwaso sai ba ba zancan wai alfahari ba ko na mu dinka duba mutanen in ka duba Kwankwaso in ka duba Ganduje a shekaru waye gaba Ganduje fara gwamnati waye gaba Ganduje fara zama kujera ta mulki waye fara hawa Ganduje
Honorable Sagir Sadisu Buhari kenan shugaban hukumar bincike da adana bayanai na gwamnatin Kano da wannan kuma mu leka tsauraran majalisar dokokin jihar Kanan da muka wayi gari da labarin tsige shugaban masu ranjaye Honorable Labaran Abdul Madari dake wakiltar karamar hukumar Warawa a wannan zauri. Rawatanni dai sun ce wakilin karamar hukumar Bunkure a tsauraran majalisar Honorable Muhammad Ubagujiya shine ya gabatar da wannan kuduri na tsige shugaban masu ranjayen wanda har aka kammala zaman basu bayar da wani tartibin dalili na karkashin kasa da ya janyo aka dauki wannan mataki ba. Sai dai kuma ko da wakiliyar mu ke tambayar Honorable Muhammad Uba karin bayanin dalilan da suka sanya su daukar wannan mataki ya fito da hasken cewa suna fatan samun daidai ne a ayyukan majalisar da kuma alakar ta da gwamnati ba tare da wani tsaiko ba.
Dalilin shine dan muga mun tafi da aiki na gwamnati wanda ya shafi gwamnati da mai shafin majalisa ba tare da an samu tsaiko ko kuma wani abin da yake ba na goyen bayan majalisa ba. Wannan shine dalilin mu kawai, muna so aikin mu tafi inda muke san shi ba tare da an samu wani tsaiko ba, ko a gwamnatance ko a jami'ance, muga mun samu abin da mu ne muke so mu yi kaza ko mu ne ba mu so mu yi kaza, wannan hakkin mu ne fa wannan nake ga miki doka ta mu dama. Wannan shine dalilin in mun ga cewa tafiyar kanta akwai yiwuwar mu gyara tafiyar da muke son tafi, za mu iya yi kuma lokaci mu ga dama.
Wannan shike nuna cewa wa jagorancin da yake annan samu na ƙasa kenan.
To ashi nake ga miki.
To amma anya babu wani dalili na laifi mai girma da ake tuhumar shugaban masu ranjaye mai barin gado. Tambayoyi kenan da shi ma ya fuskanta daga ƴan jarida, kuma ga amsar da yake bayarwa a wannan lokaci.
Kasan dama ita majalisa dukan mu 40 duk sarakuna ne, kuma shi shugabanci dama daga cikin sarakuna ake dauka cewa ne ya zama shugaba, wani kuma ya zama kaza. Kuma dama din da kake shugabanci to wata nan zaka iya zama kai ne, wata nan kuma zaka zama ba kai bane. Ba abin da zan ce, Allah subhanahu wataala ya gode masa dan abin da ya bani dama ma na zama shugaban masu rinjaye na kusan wata 7, na gode masa alhamdulillah.
To shi akwai wani laifi ne da suke zargin ka da aikata?
Wallahi ban sani ba, ban san da wani laifi ba.
Wata gil dalilin daukar wannan matakin ba tare da gamsar da duniya kwakwaran dalili ba ya sanya shigowar magoya baya irin su Sale Kalakau da ke cewa rashin dalilin shine ya kawo rashin gaya wa duniya dalilin daukar matakin tsige gwanin nasa. Idan ma akwai wata buyayyar manufa, kwarjini da nagartar jagorancin madarin ta sanya an kasa gaya wa duniya cewar lalle akwai matsala.
Yayi aiki ya gama lafiya, babu wata matsala wanda za a iya kallo a nuna cewa wannan shine laifin labaran a matsayin sa na majority leader a majalisa dokokin jihar
Kano. Kana ɗaya daga cikin 'yan majalisar?
Bana ɗaya daga ciki.
Amma mutum yana kan wani matsayi a ce yau an sutale shi kuma sai a ce babu wata matsala?
Sutalewa wannan kowa tana iya faruwa a kansa, tunda ai tarihi yana maimaita kansa.
Amma ba a rasa dalili ko?
Dalilin su ma kansu 'yan majalisar ai sun kasa fitowa su faɗi cewa ga dalili.
Bincika ka ji ba.
Shi dai labaran ya yarda cewa Salisu ba zai ci amanar al'umma jihar Kano ba, kuma ba zai ci amanar gwamnatin jihar Kano ba. Wannan shine dalili, in akwai wani dalili ba wanda bai wuce wannan ba.
Akwai waɗanda suka nemi haɗin kansa a ci amanar al'umma ne?
Warai ko shine ya kawo ma magana ce akan maganar kuɗi, kuma ya ki yadda a ci amanar gwamnatin jihar Kano akan abin da ya shafi kuɗi a majalisar dokoki.
Daga wani bangare kenan?
Daga bangaren su 'yan majalisu, domin har yanzu sun kasa fada ko a labaran kafafen yada labarai na 12 da na karfe 3 da na karfe 4 da aka yi, ba su iya fadar dalilin da yasa suka cire labaran a matsayin sa na majority leader ba.
Kada Sale Kalakau a gaba yazo ya ji kunya jin cewa yau ga abin da aka bankado.
Babu maganar bankada, ni na san gwani na, shi isa nake tare da shi, domin mu duk wanda kaga mun rabe shi mutum ne mai gaskiya da rikon amana.
Shi sanin ka da shi ya kai ragowar takwarorin sa 'yan majalisu.
Ai a 'yan majalisun akwai wanda ba su san shi ba, domin ina so in tabbatar maka cewa da kan speaker zuwa kan deputy speaker inda labaran yana da laifi, da yanzu labaran bai kai wannan matsayin akan wannan ba.
Amma kuma an ce ruwa baya tsami banza.
Rashin tsami banza shine daga gare su, in kaga abin da ya faru karka dada karka rage daga wannan, mu mun kalubalance su, mutun ya fito ice ga laifin da labaran yayi suka cire.
Sale Kalakau dan siyasa a nan Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayu, Khalid Shattima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.